بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء. وبعد أن أوى وإن سكي سورارمو لكما كلمو من يمسو غيسوا إلين تأدين المسلمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan ita ce ainihin wato halqa ta 44 cikin wannan littafi na Tanbihu ulil albab na babban malami Malam Habibu, Allah kuma ya tsare mu ya kuma tsare shi cikin wannan littafin. Kamar yadda ƴan uwa suka sani, muna karatun littattafai guda biyu. Littafi na farko shine Aqaidu Shi'a al-Imamiyya الاثني الشريعة سؤال وجواب. وندا إن شاء الله ولا مدن غير هكا ونلوك شيء زام كاو إن شاء الله لتاب كراتن شيء أجري حلق أبيو مكاو لتاب قل تنبيه حلق أبيو وترانا ما أمن شاء مداما حلق رفوت زام يسا أجري تنبيه مي أوات يا سنن كما Aqaidu Shi'a shi ma mu yi ainihin wato awa daya. Kamar yadda muka faɗa, muka ce za su ce to matsayacin nan ya dawo yanzu. Yawa, ai dama ba inda na je, kuma ko dama ba mu yi wannan karatun ba, kuma za mu ci gaba da yin karatu. Wannan shi ne abin da za mu ci gaba da yi. Kamar yadda wanda suke bibiya wannan makaranta ya kamata a ce mun sanar to la'akari da sabon account da aka bude na Jaiz Bank, yasa za mu dan sanar insha Allah wato idan mun dan sanar la'akari da kwana biyu ba mai karatun ba gabaki dai wannan watan, kusan so dai muka sanar da maganar ita mu'assasa din, wanda zan bari insha Allah sai daga ƙarshe sai in sanar. In ya rage sauran minti biyar sai ka ɗaga min hannu sai in sanar. Kamar yadda muka fara karatu yanzu muka ce ina daga cikin abinda shi malam ya kawo mai littafi cewa tabdiluhum abinda suke faɗa wajen Tashawwu Tijjani yana karɓar hukunce-hukunce kai tsaye daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi fa ba sahabi ba. Shawwu Tijjani nan gabaki ɗaya fa Muhammad bin Abdullah ya girme shi da shekara 35 a duniya. Amma sai ga shi sai yazo yana faɗawa mutane ya ce Annabi ya faɗa mai. Kuma shi da shi mubasharatan ya ƙazatan lamana mu. Yanzu wanda yi wannan fa shi ya kamata a tuhuma. Shi Muhammad bin Abdullah da bai faɗi wannan ba, yazo ya ce a dawo abu manzon Allah, kada a yi addini sai abinda Annabi ya zo da shi daga gurin Allah, sai kuma sai ya zama wai shi ne abin tuhuma. Shi ake tuhuma, shi ne abin tuhuma, shi ake tuhuma. Wannan yana ciki. Shi yasa na faɗa muku, na ce muku duk lokacin da aka ɗauko maganan cewa maganan ana haɗuwa da Annabi ba ta ma taso ma, za ka ga hankalin mutanen nan ya tashi. Sau da wannan ita ce gaɓar da an kama ta, an yi wurgi da ita, to maganan wani ya zo ya gina wani addini ta wannan hanya ba ta ma taso ba. Maganan banza ce, ƙarya ce. Kuma wannan ita ce aƙidarmu. Ba yadda za a yi bayan Annabi ya bar duniya da shekara 1000. Idan da maganar ganin Annabi a haɗu da shi alheri ne, ta ai mutanen da ya rayu a cikinsu mutanen Makka da Madina su ya kamata a ce sun fi haɗuwa da Annabi sama da kowa. Amma wanda ke cikin garin Makka inda Annabin ya taso, wanda ke cikin garin Madina inda Annabin ya rasu, kamar yadda Alfazazi yake faɗa, yake cewa sabirun wa uhudun akramul ardi turbatan, sai ya ce muhajiruhun haza wadalika mab'asu. Nan inda Annabi ya hijira ne, can kuma can ne inda aka aiko shi. Billahi alaikum, dan haduwa da annabi a ganshi ya bada addini shine daidai mutanen da ya rayu a cikin su ne ya kamata a ce sun fi kowa haduwa da annabi ko mutanen da annabin tsakanin shi da su akwai nisa to zaka samu a yankin makka ko a cikin madina ba wanda zaka ci karo da shi ya ce maka ya ga annabi kuru da kuru annabi ya bashi wani abu ya zama addini sai wanda ke Maroko ko Najeriya dan a san da muke karatu a kowanne yace ya akai ma ya zama to mata ne suka fi ganin sa kuma ya akai ya zama anan Afirka daga Najeriya sai Niger aka fi ganin shi sai in ka dangana kai can Maroko annabin nan ba na duk duniya bane inna duk duniya ne dan me wani guri ne kade suka ke banta da shi nan kawai suke ganin shi da wasu mutane inda aka rufe annabin Makka da Madina da inda ya taso ba mutanen nan bane ya kamata a ce sun fi kowa alaka da annabi wajen ganin shi ya ba su wani abu to ba ai wannan karatun ba anan sai anan ne sai wani zo kawai ya minke ya ce maka ai ga annabi nan ya zo har sai da ta kai mawaki ma yanzu ya samu sa'a yayi waka ya ce wakar ta ko kunna ta kai kana saurare zaka ji sanda annabi yake shigowa kuma ya daki ya batare eh yace wannan magana kuma ta tabbata mujarrabi ne an gwada an gani kuma ba su isa su ce ƙarya suke yake yi ma in suka ce ƙarya yake yace kuma ƙarya kuke yi shikenan ta zauna kamar yadda aka zo nan ana cewa Shehu Ibrahim Yasu ya bayyana shi ma wani ija gefe yace ga Malam Abubakar Gumi suka ce ƙarya kake yace kuma ƙarya kuke yi in dai ba a yadda da ganin shi ba sai gani bai fa gani ba ni ma ban yadda da naku ganin ba ƙarya kuke yi haka aka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da haka wannan yana ciki to shine malam yake faɗa yace wa min zalika qauluhum yana daga cikin wannan magana su da suka ci Shehu Tijjani ya faɗa wai ya manyar al-mustafa al-hadi bi yaqzatihi mushafahatan fa yarahu al-ayn wal-basar wannan magana ya zo cikin qalahu al-hajj abubakar ati al-kashinawi fi akhir kitabihi tanbihu al-askiya fi kawn shaykh tijjani khatam al-awliya tanbihu al-askiya yana nan fadakar da masu hankali duk da an ce wani ya ce ba a cewa tanbihu al-askiya amma mutane na suna cikin hankalinsu ba a cewa tanbihu ulil alba haka ya fada to ya manyar al-mustafa ya wanda ke ganin annabi muhammad al-hadi annabin da ke shirewa biyaqzatihi kuma a farki yake ganin annabi mushafahatan fuska da fuska fa yarahu al-ainu a lokacin da za su hadu da annabi ido wal basaru ido yana ganin annabi muhammad din kiri yake ganin annabi wannan maganan ya zo cikin wannan littafin na tambihu akwai shi a can wajen amma ba sai mun neman shi ba kyale shi to wannan maganan yayinka cewa yana ganin annabi kiri da kumuzu mun sha karantawa cewa Shehu Ibrahim yana faɗa a gurare ba guri ɗaya ba yace ra'aytu rasulullahi nassa bi annani safirun lahu fil ka'inatil mukhallasu ra'aytu rasulullahi jaharan wa yaqadatan bi farisa naga annabi kuru a faransa can inda aka zagi annabi wai yana cewa ya rasulullahi hal zaka al mahallu wai dama annabi a faransa yake da zai zamanto kowa yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hal zaka al mahallu wai dama annabi a faransa yake to wannan yana ciki to shi yasa sai ganin annabi ya arha a cikin su wani kazo gurin sa yace maka yanzu nan ma'aiki suka gama ɗiban shinkafa da wake da shi yanzu nan ma'aiki ya shakwala wannan ta zo ta ce annabi ya zo gurinta ya rungume ta wannan ta ce annabi ya zo ya mata kara saboda yadda a tasin abun iginu yadda mabiyan ƙarya suke su ma malaman ƙarya suke ba wani wanda ya gina abun akan daidai wanda wannan kofar ita ce maka ce mata su rufe ta maganan annabi ya zo ya baka wani abu ya zama addini ba ta ma taso ba ƙarya ce ku duba ku gani yadda ake ta wasa da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen ganin sa da haɗuwa ne kowa kawai sai min yace ai ya ga annabi ai annabi ya zo gurin sa ka gani ina wannan muka kunna na dan fulani nan a nan wajen ya ji shi har aljanna ma an je an nuna masa ya ga ta Abubakar da Umar da tana na Khadija da tana na Aisha ya ga aljanna fadar bege ya ga aljanna sa a can wanda maganganun da fadar bege yi ba dan ana wa mutum uzuri ba ba a takfiri muayyani sai sharadi ya cika babu mani'u maganganun da yayi cikin maganganun sa a tarihin sa ridda ne fita daga addinin musulunci ne amma mu ba za mu kafarta shi ba tare da maganganun da yayi ridda ne saboda sharadi bai cika ba babu ma ana iya samun mani'u da yana duniya yanzu kiran shi zamu mu ce wannan maganganun da kai ridda ne fita daga addinin musulunci amma kaga hayin an fara mafarkin ana ganin fadar bege aljanna ka gani wa qauluhum fadasu da suke ce amma ulumuhu amma ilmin makan sa attijani shi shehu tijani albatinatu alhaqiqiyya na ba'ini na haqiqa almustamidda wanda ya samo su ne min alwan alilahiyya daga haske na Allah subhanahu wa ta'ala wannan maganan yana cikin jawahir alma'ani wa bihamishi kitabur rima babi na uku alfasali na farko fi ilmihi wa karamihi a cikin ilimin shehu tijani da karamtinsa a juz'i na ɗaya shafi na 90 da jawahir alma'ani alladhi yalihi kitabur rima ishraf maktabat al-sha'biyya ko ishraf maktabat al-buhus ko wad-dirasat a juz'i na ɗaya shafi na 40 da jawahir alma'ani tahqiq al-imam shaykh at-tijani aliyu sisi juz'i na ɗaya shafi na 107 malam habibu Allah ya saka masa da alheri zaku ga duk maganar da ya kawo idan jawahir alma'ani ne ba ma ɗaya yake kawo ba ya referen da shi a'a a je a duba karatun nan idan mu ne ba mu gane ba ko mun ja bakin mun yi fassara ba daidai ba ni da ban ban gane wani abu na bugawa mai littafin wai in tambaye shi to me kake nufi a nan wajen idan kuma su sun ji an ja larabcin an fassara ba daidai ba tunda kullun abin da suke cewa ba a gane ba to sai su zo su ja a sinan gurin da aka ce shehu tijjani ya ga annabi iri da muzu to ba a gane ba ne to ga yadda larabcin yake nan gashi shikenan haka ya kamata ku dinga yi to shine yake faɗa yake cewa min zalika na daga cikin wannan anna shaykhum ibrahim in yasu yaqiru yana tabbatarwa bi anna abul abbas at-tijani shi shehu tijjani kana ya akhudhu an annabi sallallahu alaihi wasallama yana karban ilimi da abubuwa na addini kai tsaye daga annabi sarraha bi zalika ya fito wannan qarara fi qaulihi cikin fadarsa da yake cewa illa anna sayyidana wa maulana wa shaykhana wa wasilatana ila rabbina sai dai shugaban mu shehin mu kuma tsanin mu zuwa ga Allah shine abul abbas ahmad bin muhammad al-hasani manna Allah alaihi Allah ya masa baiwa bil akhdhi ta hanyar karban ilimi anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi mushafahatan fuska da fuska shehu tijjani ya karbi ilimi daga annabi mushafaha baki da baki shehu tijjani ya karbi ilimi daga annabi min gairi wasitati ahadin min al-mashayikhi ba tare da wani wata wasitar wani mutum daga cikin malaman duniya ba shehu tijjani ya karbi ilimin sa daga wajen Allah kun ga wannan maganar tsakani da Allah in aka dawo ta aka ga ilimin hadisi zai dawo bashi da amfani kenan maliku shafi'i abu hanifa al-imam ahmad bin hanbal wa'annan malaman idan muka dauke su za mu ga cewa malamin da ya fara zuwa a cikin su na farko shine al-imam wato ahmad bin hanbal al-imam abu hanifa al-imam abu hanifa wata shekara aka haife shi da aka ga cewa shekarar da aka haifi al-imam abu hanifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kai shekara ainihin wato 100 a ƙasa ba aka haifi ainihin wato al-imam abu hanifa al-imam abu hanifa an haife shi hijira na da shekara annabi bai kai shekara 100 ba aka haifi al-imam Abu Hanifa a duniya. Amma al-imam Abu Hanifa bai isa ya fito ya ce annabi ya faɗa mai ba. Annabi bai kai shekara 100 a ƙasa ba aka haifi al-imam Abu Hanifa. Da an haife shi hijirana da shekara nawa? 80. Hijirana da shekara nawa? 80 aka haifi al-imam Abu Hanifa. Al-imam Abu Hanifa da aka haife shi da shekara 80 ya rasu 150 daidai Abu Hanifa. An haife shi a wannan shekarun. Ka duba ka gani. Annabi bai kai shekara 100 ba a ƙasa aka haifi al-imam Abu Hanifa. Wanda al-imam Abu Hanifa cikin malamai an tabbatar da cewa akwai wasu daga cikin sahabbai ɗaiɗaikunsu wanda ya haɗu da su, tare da ya ga wasu daga cikin sahabbai amma ba shi da iko ya ce annabi ya faɗa mai. Bai da iko. A wannan lokacin da aka tabbatar da cewa al-imam Abu Hanifa bai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, ba shi da ikon ya ce annabi ya faɗa masa, idan da kuma zai faɗi magana ya ce annabi ya faɗa masa. Daga ranar billahi la ilaha illa huwa, malaman duniya sun yadda da cewa al-imam Abu Hanifa ya yi ƙaryar da ba wani malami da zai ƙara karɓar maganarsa a duniya. Malami na biyu da ibiyo bayan al-imam Abu Hanifa cikin malaman mazahibu ɗinnan shi ne al-imam Maliku. Yau shi aka haifi al-imam Maliku, idan muka duba za mu ga ce an haife shi jinana da shekara 93. Maliku ya rasu hijira 170 da ainihin wato tara. Tsakanin Maliku da al-imam Abu Hanifa an haife shi jinana da shekara 80. Maliku an haife shi da shekara 93. Shekara nawa ya bashi? Shekara nawa? Shi ya girme shi da shekara 13 a duniya. Wanda ya girme ka da shekara 13 a duniya, to ya dan ba karata. Dole ba yadda za a yi wanka ne. Amma fa tare da haka, al-imam Maliku bai taɓa da'awar cewa annabi ya faɗa mai ba. Duniya ta yadda da gaskiyar Maliku da wara'unsa da addininsa. Amma a wannan zamanin da Maliku zai ce annabi ya faɗa mai, sun haɗu da annabi ya bashi wani sako, wallahi da daga ranar duniya ba za ta ƙara yadda da Maliku ba. Inda uku ya rasu hijira 200 da ya rasu hijira 179 al-imam Malik. Amma tare da haka ba shi da dama ya ce annabi ya faɗa masa. Sannan sai al-imam Shafi'i. Al-imam Shafi'i an haife shi jana da shekara 150. Tsakaninsa da Maliku shekara nawa? 40. Akwai wani shekara 47 tsakaninsu. 50 da hijira 150 aka haife shi, ya rasu hijira 200 da ainihin wato hudu. Ya rasu hijira 200 da nawa? Da hudu. Wannan shi ne malami da nawa? Sai malami na hudu daga cikin waɗannan malaman shi ne al-imamu Ahmad, imamu ahlus sunnati wal jama'a. Shi kuma an haife shi hijira da shekara 164. Da 60 da nawa? Da hudu. Tsakaninsa da al-imam Shafi'i shekara nawa? Shekara 14. Ya rasu hijira 200 da 41 wa'annan malaman sune malaman mazahibu da ake bi ake koyi da su amma cikin wa'annan malaman na mazahibu inda al-Imam Ahmad zai ce sun hadu da annabi ya faɗa mai magana da duk ruwayoyin da al-Imam Ahmad ya karɓo da sunan addini wallahi da sun yi kundin dan a zamanin da zai faɗa haka duk duniya ta yarda cewa al-Imam Ahmad makareci saboda a itikadin magabata daga ran da annabi ya bar duniya to ba kuma wani mutum da zai ƙara haɗuwa da annabi amma sai gashi hakanan al-Imam Shafi'i mun faɗi nasabar sa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan al-Imam Malik hakanan al-Imam Abu Hanifa kowane malami a cikin su daga kan al-Imam Abu Hanifa har kan zuwa al-Imam Ahmad bin Hanbal shekara 241 ba a kai shekara 300 ba da annabi ya bar duniya amma a cikin su ba wanda yake da iko ya miƙe ce annabi ya faɗa mai sai mutumin da yake shekara 1150 shine zai ci ya karbo abu daga annabi kuma mu shafa hatan baki da baki a duba a gane cikin mu wada akwai hadisan da Maliku zai ce balagani an kaza hadisi kaza ya iso min daga kaza malamai su ce wannan hadisin yana daga cikin balagatu na Maliku in ba a samu hanyar da aka yi isalin hadisin ba a ajiye shi a matsayin da'ifi bai inganta ba so da ba yadda za a yi Maliku ya ce abu kaza ya zo masa to ya faɗa wa duniya ta wata hanya abin ya zo masa ba ana tuhumar Maliku ba da ƙarya sai dan taka tsantsan ka a jingina wa annabi abinda bai kamata a jingina masa ba ga addini wayannan sune malaman mazahibu guda hudu da muke da shi to kuma sune wayannan malaman fa da wani yake faɗa cewa wai sun dai koya wa mutane alawla amma shi Shehu Tijjani ya zo da gyaran zuciya abinda yake faɗa kenan so na haka yake da kyau maganan jama'a a ce wani mutum ya ga annabi fa ya bashi sako sakon ya zama addini bayan annabi wannan magana ce ta tuwa-tuwa kawai da wannan wallahi wannan magana ba yadda za a yi addini ya iya karɓarta mun bubbuga misalai a baya da suka faffaru wanda ba wata fitina da annabi ya faɗa za ta faru cikin al'umma kamar bayyanar dujjal amma annabi ya ce in ya karusu ana fikum fa ana hatijuhu inda zai fito ina cikin ku to ni ne zan yi jayayya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana to wannan shine to yanzu gobe abinda za mu yi magana in mun yi karatu za mu ga cewa inda ya kawo tabdiluhum littijani ala sahaba ridwanullahi alaihim ala haddi za'amihim akan balansu to yanzu sun fito suna cewa ƙarya ne ba gaskiya ba ne su a gurin su sahabbai sun fi kowa wa daraja bilkanil maqal amma halinsu yana nuna ba gaskiya ba ne domin mu ba mu ce in shi suna zagin sahabbai ba mu faɗi wannan ba bai cikin aqidarsu amma aikin yana nuna cewa daga taɓa sahabbai gara ka taɓa daga taɓa shehunansu gara ka taɓa sahabbai shi yasa wani lokaci sai kaga suna sassauci ga wanda ya taɓa sahabbai amma ba za su yi sassauci gare ka ba in ka taɓa wa in ka taɓa shehunansu wannan shine abin da suke yi daga cikin wato ababen da suke ainihin wato yi in ba yanzu da muka bude wuta ba sannan kuma suke ganin hatsarin aqidin shi'a ai an sha faɗa a baya akwai wanda suke cewa gara in shi'ar da mu akwai wanda suke faɗa haka kuma sun yi alliance din da su kuma zaka ga an zo maulidi ana yi tare saboda suna ganin cewa gara in shi'ar da mu haka suke gani da haka ƴan uwa ana nuna cewa lokaci yayi kuma muna musu albishir cewa lallai mun dawo karatu yanzu za a ci gaba da karatu dama kwana biyu na danyi abin nan ne na danyi fakare ne yanzu to mun sake motsuwa yanzu kuma za mu dawo mu ci gaba da karatu da izinin Allah da haka kafin mu rufe karatu kamar yadda nake faɗa nake cewa mutane su yi haƙuri wannan watan ba mu samu mun sanar da maganin mu'assasa da yawa ba saboda ba mu samu zama ba na gida galibi tafiye-tafiye kuma in muna halin tafiya ba mu cika son yin maganin mu'assasa ba a majalisoshin da ba majalisoshin karatuttukanmu ba So wanda dai yake shiri, wanda ya yadda da abin da muke yi, ba wanda bai yadda ba, zai aiko mana da gudunmawa. Akwai 0-2-2 na wannan asusun ma'asasa ɗin, 0-0-2-7-3-1-8. Sunan banki Stanbic IBTC, sunan account ɗin Ashabatul Kiram. Idan ana neman a sannan akwai na Jaiz Bank, shi ne wato account ɗin na Jaiz Bank ɗin 0-0-3-8-4-4-8. Sannan ana buƙatar ƙarin bayani lambobin waya 0-0-2-3-2-8-8-6. Sannan akwai 0-0-3-7-5-2-2. Sannan akwai 0-0-6-7-5-1-6-7-0. Sannan akwai 0-0-3-7-3-4-5-0. Idan ana buƙatar lambobin da ke ƙasashen waje, wanda suke Nijar, akwai ɗan uwa Alhaji Hamisu Ibrahim, za su iya tuntuɓin wannan lambar waya 0-6-9-7-3-6-6. Sannan wanda suke Ghana, akwai lambar wayar Alhaji Nasir Abdulrahman 0-2-4-3-3-7-4. Wanda suke Benin, akwai lambar wayar ɗan uwa Malam Muhammad Kabir, shine 0-7-9-2-0-6. Wanda suke Togo, akwai lambar wayar ɗan uwa Malam Abubakar Ali daga Togo 0-2-7-2-3-0. Wanda suke Kamaru, akwai lambar wayar ɗan uwa Barra Malam Haruna Ɗanladi 0-6-5-0-9-6-0. Wanda suke ƙasar ainihin wato Mali, akwai Malam Attahiru Duka, suna iya tuntuɓar lambar wayar +2-2-3-7-4-1-8-1-2. Wanda suke Gabon, suna iya tuntuɓar wannan lambar wayar plus, idan suka ainihin wato sa plus, +2-4-7-0-6-8-1-4. Dukkan wanda suke ba da gudunmawa don addini ya ci gaba ta hanyar wannan mu'assasa, muna roƙon Allah ta'ala abinda ke hannunsu na arziki, Allah ka tsare musu shi, Allah kuma ka sanyawa dukiyarsu albarka. Wa bi hadzal qadri kifaya, wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.